الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كانوا وتا sha biyar ga watan biyu watan safar shekara ta 1436 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma shine ya dace da 23 ga watan 11 shekara ta 2014 a lissafin turawa darasi na 47 ga watan 12 shekara ta 2014 darasi na 49 cikin wannan littafi mai albarka na Kamul Janaiz da muke gabatarwa a wannan masallaci na Ihya Us-Sunna a cikin birnin Kano muna fatan Allah ya amfanar da mu da abin da muke ji idan kuna tare da ni muna magana ne akan wato jam'i da ya kamata a yi wajen yi wa mamaci sallah ma'ana idan za a yi wa gawa sallah a yi sallar a jam'i ita tafi ko kuwa mutum ya yi shi kadai to malam ya kawo abu na 63 yace kullama kasrul jam'u kana afdala lil mayyit wa anfa li qawli sallallahu alaihi wasallama ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه حديث إمام مسلم كنان ده إمام النسائي ده بيهقي ده إمام التيالسي ده إمام أحمد وانزع الله صلى الله عليه وسلم ينا چوا باب متم مسلمين ده زي متو al'ummar musulmi jama'a kenan su yi masa sallah wanda adadin su ya kai mutum 100 duk suna neman masa ceto a wajen Allah illa shufi'u fihi face sai an karbi ceton su da suke nema a wajen Allah akan wannan dan uwa nasu kiran kaza wannan a hadisin tunda har yace mutum 100 to kaza akwai bukatar a samu mutane masu yawa idan za a yi wa mutum sallar gawa kenan kara zo ai gaggawa kawai a karar rauta mutum 5-7 ai mai sallah a tafi sai dai in babu mutanen ne ko kuma Allah rura ko a wani wuri ne ko hadarin mota ko garin ba mutane ko wani yanayi dai wannan larura ne ba yanda zaka yi kenan duk lokacin da aka samu tarin jama'a yayin da mutum ya mutu a samu mutane da yawa su tsaya a bayan sa su yi masa sallah jama'a wannan shi yafi falala kuma abin da yake kawo samun jama'a idan mutum ya mutu shine abubuwa kamar haka dan yana da kyau ka samu mutane bayan ka mutu amma yaya zaka yi so sai mutane ya zaka samu jama'a na farko shine mutum ya riko da addinin Allah idan mutum ya riko da addinin Allah ya bi Allah to zai sa mutane kuma bayan ya mutu su bi gawan shi ma tunda ya bi Allah ya bautar da kansa wajen bin Ubangiji to in Allah ya sa da shi ma idan ya mutu Allah zai tara masa jama'a bayan sa kuma ka sani cewa riba ce kwarai da gaske mutum ya mutu ya samu tarin jama'a saboda duka wannan jama'an fa kowa ya mai addu'a ne yana cewa Allah ka yafe masa Allahumma sur lahu Allahumma arhamhu Allahumma thabbit mantaqahu inda al-mas'ala Allahumma la tuftinna ba'dahu Allahumma adkhilhu al-jannata ma'al abrar Allahumma in kana musinan fazid fi ihsanihi wa in kana musiyan fatajawaz an sayyiati Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawji wa jiranan khairan min jiranihi kowa faina Allahumma Allahumma ayyi wahidin minhum kowane ɗaya daga cikin su kaga akwai riba ka samu mutane da yawa to riko da addinin Allah ɗaya kenan na biyu kuma kyakkyawar mu'amala da mutane ya zama kana da human relation kyakkyawan alaka da mutane kana da kirki kana da hali mai kyau ta yanda idan ka mutu kowa zai girgiza in ka mutu akwai mutanen da in sun mutu gaskiya ba a damuwa saboda kawai to ai ba komai idan ya mutu ma damun matsala ne kakka yadda ka zama matsala a cikin al'umma kai kakka zama matsala ka zama alheri ya zama mutane suna son ka saboda kana da wani abun alheri kuma abin alherin nan yana nan da yawa kowa sai tunani ya ga me ya kamata yi yanzu wani ta hanyar mu'amala kadai zai samu aljanna ai kware a ba ga wannan wata ta bawa kare ruwa ta shiga aljanna ba ga wata ta shiga wuta saboda mage ba idan mutum zai shayar da kare ya samu aljanna to ya wanda zai shayar da dan adam sakin fuska mu'amala mai kyau kowa ya faɗi alheri akan ka kana da hakuri kana da mu'amala kana da addini kowa zai ce ka ai wani masha Allah tabarakallah to wannan yana da muhimmanci kuma shi yasa tun anan duniya din zaka rinka gani ko wani abu ne inda ya shafi na wani ne to zaka yana da mutane saboda yana da kikkiawar mu'amala to kowannen mu wannan challenge ne a kansa ayi kokari a kyautata akwai wanda haka Allah ya yi shi gaskiya bai da haba da mutane haka yake ba wai mugun hali ne ya ja mai ba a shi kawai haka yake to wannan sai mu yi hakuri da shi sannan kuma a koya masa din yayi kokari dan akwai mu'amala da take muktasaba ne nema ake a same ta ba sai ku ana fahimta ne abu na uku shine kai din in an yi mutuwa ka rinka zuwa na mutane wane baban shi ya mutu ya ga yace ka kaje wane dan sa ya mutu ya ga yace ka kaje wane matarsa ta mutu an ganka kaje wane to kai ma ranar da ka mutu to za a zo naka amma in baka zuwa saboda kai alhaji ne ko kai yalla bai ne ko kai ranka ya dade ne to ba lalle bane kai ma an ka mutu a damu a zo so da Allah yana da kyau mu samu wannan dan shine amfanin da annabi yace kaga sai da ce mi'a 100 mutum 100 to wannan kenan mun karanta wannan daman da ku malai yace wa qad yughfaru lil mayyit walau kana al adadu aqalla min 100 ana iya yafewa mutum ko da adadin wadanda suka yi mai sallah ba su kai 100 ba idan kanu muslimina lam yukhalid tauhidahum shay'un min ash-shirk idan ya zamanto din su musulmi ne kuma tauhidin su wani abu na shirka bai ratsa shi ba jala ya gargashin wannan kalmar kuma ku kula da ita mu fahimci me yake nufi li qawlihi sallallahu alaihi wa sallama ma min rajulin muslimin yamutu fa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa shaffa'ahumullahu fi hadisin muslim da abu daud da ibnu majah da bayhaqi da imam ahmad duk sun ruwaito shi daga abdullah ibn abbas imam nasa'i da imam ahmad duk sun ruwaito amma a riwayar maimuna matar annabi sallallahu alaihi wasallam a takeice da isnadi hasan me zamu tsinta ana ana iya yafewa mutum ya samu rahmar ubangiji din koda waɗanda suka yi mai sallah ba su kai mutum 100 ba sai ya kawo mutum 40 to 40 din ma fa gaskiya sai an yi da gaske kwarai da gaske yanzu akwai wanda in ya mutu din an ji an kwangwasa an ce wani ya mutu da Allah za a yi sallah ga sai a ce muna zuwa kuma wala ba su zo ba bara su zo ba kuma da nan za ku gane kuskuren da mutum ko ya mutu a wani wuri misalin ko a wani asibiti ko a wani gari kawai ba a tsaya aka kimtsa shi aka samu waɗanda suke alaka da gawar sosai suka damu da ita ba suka san muhimmancin ilimi kawai a ce a kuma mai sallah kawai to da yawa ana samun wannan matsalar kaga mutum mai mutunci da daraja wani dalili ya sa ya mutu a wani wuri ko hadarin mota ko wani abu sai zai aka rarrauta shi a yi mai sallah ni din nan na sha zuwa ko asibiti ko wani abu kaga an fito da gawa an yi mai sallah ba su mutum 5 ba kwarai da gaske mutum 5 ko mutum 6 sai a tura ɗaya kuma kowaye aka samu sai a ce ustaz bismillah ustaz kawai kuma me ake detecting ake gane ustaz wannan game wannan arni ma yana ajiye wannan ba yahude ma yana ajiye wannan bismillah saboda gawar ta zama matsala ta zama liabili su ake a maza maza a kararrauta ta a tona rami a binne ta kawai sai aka je aka yi wa dan uwanka wannan ko babanka ko wani abu mutum uku hudu ne kawai suka mai sallah shikenan na gaya muku in akwai larura ba yanda za a yi wannan ba komai tunda mun karanta da ku satin da ya wuce mai to amma in dai da damar da za a gayyaci mutane to gaskiya a gayyaci mutane ya halatta a gayyaci mutane sallar jana'iza
ta waya, ta text, wani wani ya rasu za a yi jana'izan nan karfe kaza. Akwai kurakurai da ake a wajen jana'izan, za mu zo mu bayani in mun dan gama wannan gabar wanda ya kamata mutane su gyara insha Allah. So jama'a samun mutane da yawa din yana da amfani. Yanzu nan Annabi yayi taping down kenan, mana ya sauko kasa. Da ya ce 100, ya ce to 40 ma ba laifi, mutum 40. To amma 40 din ya ce waɗanda ba mu shirkai ba ne, kamar ya ba mu shirkai ba, waɗanda shirka ba ta ratsa tauhidinsu ba. Ka tabbatar mutum 40 din da za su tsaya a bayanka, ko wanda za su tsaya a bayan babanka, ko bayan matanka, ko bayan dan uwanka, ko bayan danginka, wanda za su tsaya din a bayan shi, ya zamanto masu tauhidi ne. Kaga muhimmancin tauhidi ko? Masu tauhidi ne, masu kin shirka ne, ba sa hada Allah da wani. Dan kaje ka kira mutumin da gashi yana musulmi ne amma kuma yana kasugumin mushriki ne, yana shirka da Allah bai damu ba. Harka da ruhani su ne, harka tsafi su ne, wane ne su ne, bugun kasa su ne, duk kayan shirka da bidiyoyin nan su ne a gaba. Ya zo ya tsaya a bayan gawarka ya masa sallah, me aka yi da shi da karmami duk dai? Ai kwarai da gaske, shirka ba malam shirka lalata aiki take yi. Wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama'i fa takhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiq. Eh mushriki, ai ba musulmi bane kuma, kamar mutum ne ya fado daga sama kafin ya sauko tsuntsaye sun gutsutsura shi, iska ta ɗebe shi ta watsar da shi a wani wuri mai nesa daji. Shirka kenan da Allah. To mutum ya zo bai kiyaye tauhidinsa ba, kuma ya zo ya tsaya maka a bayanka, ya ɗaga hannu ya yi addu'a, ai bai bi Allah ba da ballan, bai bi Allah da zai, in ya roƙe shi zai amsa masa ba. Taimakonsa kawai ake ba shi ci, ake ba shi sha. So ka san wa kake kira, kai kokari ka san wai wannan ya taimaka kwarai dan mutane su gyara aqidarsu, su gyara aqidarsu, su kyautata alaka su da Ubangiji. To abin da yafi komai ma ciwon matsalar, a zama a ce irin wannan mai aqida shine zai zo ya tsaya a bayan gawan kai mata sallah. Yanzu akwai waɗanda da yawa an su mutu bokayen ungo cikin sallah. Koi hakuri, dole mu yi bayani na gaskiya. Yawa, wallahi duk mutumin da ya mutu aka bari boka ya wuce mai sallah, wallahi an cuce shi wallahi. Ko mutumin nan kun san boka ne a ungwarku, kun san boka ne kun sani, boka ne, bokanci yake. Amma saboda shi ne malam, yanzu an yi mutu a kurin, ya zo ya wuce da dogon cirbinsa da abin, yana bokanci kuma ya wuce ya wa dan uwanka sallah. Kace a'a, kace ina da wanda zai wa babana sallah. Kwarai da gaske. Ko kace ina da wanda zai abin, akramakallahu, kai hakuri da Allah, Allah ya saka da alkhairi. Malam, bismillah. Haka ake yi. Ah, to malam abu ne fa guda daya. Ita daya ce sallar nan. Kaje ka dauko direban da bai iya ba, ka bashi mota, ka watsa masa mutum 50 a cikin mota, kace Allah ya kiyaye hanya. Ah, ba daidai bane. Kuma ba maganar compromise, ba a daga kafafu akan harkar aqida. Yawa, yana tauhidi bismillah, baya tauhidi kuma gefe. Shikenan. Da yawa ana samun wannan matsalolin da yawa, kuma akwai mutanen da kowa ya sani bokai ne. Kowa ya sani kai, akwai waɗanda wallahi wallahi tallahi ba za a gaya ma ga inda ma suke zuwa suna sallah ba. Akwai mutanen da suna da aqidar da za a je a kai musu addu'a, za su ce Allah, ko Allah bai ga dama ba sai ka samu biyan bukata, kuma a zo a yi mutuwa a unguwa, a kira su zo su yi mutane sallah. Da wani dalili, karku yadda ku saka gargajiya a cikin harkar ibada a ciki, tunda shi bai bi Allah ba, bai ji tsoron yabi Ubangiji, ya ji tsoron sa, ya kiyaye dokarsa ba, yana gatsali wa janibin Ubangiji. Ya kamata a miƙa al'amari da ake neman rahamar Ubangiji gare shi. A'a, tunda ba zan iya hana ka ba, kayi aqida ka, kayi abin da kake ba, to ko abin da ya shafi nawa, to zan nemi wanda na yarda da shi. Kuma haka ake yi. So don Allah mu daina sarairai wa sarairai da sakaci da gawawakin ƴan uwanmu da iyayenmu da abokananmu da danginmu bayan sun mutu, mu tabbatar mun samu tsayayyen mutum da muka yarda da aqidarsa da tauhidinsa. Dan kaga gashi aka ce tauhid,
kuma annabi yace la yushrikuna billahi shay'an, masu yin sallan nan ya zama ba ka shirka da Allah da komai, illa shafa'ahumullahu fihi, fa sai Allah ya karbu ceton su akan wannan bawan Allah. To sai ka je ka tattaro waɗanda suke yin shirkuna billah, an samu biyan bukata? Ba za mu biyan bukata ba. So wannan gaba ce mai muhimmancin gaske. Kuma sai ga mutum shi yana da tauhidi, masha Allah, yana kan tauhidi, ya kyamaci shirka, ya kyamaci bid'a, kuma bayan ya zo ya mutu sai a je a ɗauko mutumin da yake gaba da aƙidarsa, wanda yake shi kuma yana goyon bayan shirka, shi kuma yana shimfiɗa wa bid'a, kuma a ɗauko wannan mutum a ce shi zai yi sallah wa wannan wanda ya ƙi bid'a, ya ƙi shirka din, dan Allah an yi adalci? Ai ba adalci ba. Ko mutumin da kafin ka mutu baka minsa sallah saboda baka yadda da aqidarsa da addininsa ba, saboda wani abu da yake aikatawa, kuma ka mutu kuma ƴan uwanka da danginka sun ɗauko wannan mutumin sun sa shi a bayanka, kuma shi zai ma sallah? Tilka idan qismatun diza, wannan kaga ya zama rabo ne na zalunci kenan. Sai ai hakuri, babin tauhidi babi na aqida, babi ne na gaskiya da gaskiya. Mutane a bi Allah ɗaya, a dogara ga Allah shi kadai. In za a nemi taimako, Allah ne yake bayarwa. Idan aka rasa, Allah ne yake bayarwa. In aka samu ma, Allah ne yake bayarwa. Ku fahimci wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske. Allah ya ganar da mu. Wannan hadisin Imam Muslim da Abu Dawud da sauran su karwaito kamar yadda muka yi bayani. Wa yusahabu an yasuffu wara'a al-imam thalathata sufufin fasa'idan li hadithain ruwiya fi dhalik. Malam Albani yace a cikin sallar gawa an so in za a yi wa gawa sallah a yi sahu uku ko sama da uku kenan, kada a zo sallar gawa a yi sahu biyu in dai ba mutanen ne babu ba. Kuma ko mun karancin mutanen, a yi kokari a dan raba su kai uku ko hudu, ma'ana sahun. Ba sani ko ana fahimta na jama'a, sahun sallar gawa ana so sahun ya zama yana da yawa, adadin sahun ɗaya, sahu ɗaya, sahu biyu, sahu uku, sahu hudu, sahu biyar, sahu shida, sahu kaza. Ana so a samu wato maimaituwan sahun. Ba wai misalin kawo mutum ɗari sun zo za su yi mai sallah saboda fili ne wurin gaba ɗaya mutum ɗarin nan su miƙe a sahu ɗaya ba, a'a, a rarrabu, a gutsure sahun ya zama wasu na bayan wasu, wasu na bayan wasu. Ga hadisai nan za mu karanta a kai. Amma ya ce akwai hadisai guda biyu da aka ruwaito. Kullum a ka'idar malaman hadisi, in an ce ruwiya, wannan babin mustalahul hadisi, in an ce ruwiya to alama ne na cewa hadisin yana da rauni. To amma Malam Albani yana kawo irin wannan hadisan ɗaya, biyu, uku dan ya taqawwa ba'dhuha bi ba'd, sashin su sai ya karfafa sashin. Shi ilimin hadisi ya kai ki dan ka wancan hadisin mai rauni ne, wannan ma mai rauni ne, indai babu abin da zai hana ɗayan ya karfafa ɗayan, dan akwai abubuwan da suke hana ɗaya ya karfafa ɗaya. To idan dai indai babu waɗannan, babu wannan mawani ɗin, to yawan su yana ƙara musu ƙarfi. Kamar guragu ne, idan suka haɗu guragu 20, ai kaga za su iya ture mai lafiya guda biyu ko? Ina fata ana fahimta. To wannan kenan. Sai ya ce al-awwal an abi umamata qala salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala janazatin wa ma'ahu sab'atu nafar faja'ala thalathatan saffan wa ithnain saffan wa ithnain saffan. Wannan hadisi Imam Tabarani ne ya rawaito shi a cikin Al-Mu'jamul Kabir. Yana da Al-Mu'jamul As-Saghir, yana da Al-Mu'jamul Awsat, yana kuma da Al-Mu'jamul Kabir. So hadisi in dai ɗaya daga cikin littafai ne Imam Tabarani ya fitar, dole sai ka specify, sai ka faɗi a ina ne. In ka ce rawahu Tabarani sai a ce a ina. In ka ce rawahu Tabarani fil Mu'jam, fil Mu'jam ayi Mu'jam min al-Ma'ajim له موجم الصغير وله الكبير وله الاوسط فشيء عن شيء في الموجم سياتي الكبير راو الطبراني في الموجم سياتي الصغير راو الطبراني في الموجم الاوسط نتكيا ده كرمي ده نتكيا ده بابا تو wannan a cikin babban yarwaito malamai kenan wanda suka karar da rayuwarsu akan ilimi da ilmantar da mutane babbada karatu da rubutu wa qala al-haythami fi al-majma' imam al-haythami ya fada ce akwai ibn lahi'a a cikin wannan isnadin wa fihi kalam kuma akwai ta cewa akan shi ibn lahi'a shi ibn lahi'a malamai ne wato malaman hadisi sun soki riwayar sa amma ba ko yaushe ba ana karbar riwayar sa kafin ya samu ikhtilaf amma bayan ya samu ikhtilaf kuma ba a karbar riwayar sa Abdullah ibn al-Mubarak da Abdullah ibn Wahab suna karbar riwayar ibn lahi'a saboda sun ruwaito din riwaya ta Abdullah ibn al-Mubarak da kuma Abdullah ibn Wahab ku rike wannan daliban ilimi masu ilimin hadisi idan Abdullah ibn al-Mubarak da Abdullah ibn Wahab suka yi riwaya ta hanyar ibn lahi'a to wannan riwayar wato ingantacciya ne saboda su riwayoyin su a gurin wannan mutumin ibn lahi'a to su ruwaito ne kafin ya samu matsala amma bayan ya samu matsala ba sa riwaya a wajen sa to kaga baka da matsala duk riwayoyin su lafiyayyu ne kenan a wurin shi akwai malaman da su yarhuna anhu qabla al-ikhtilaf wa ba'da al-ikhtilaf wa ba'dhum yarwuna anhu ba'da al-ikhtilaf faqat فالذي روى عنه بعد الاختلاط فالحديث ضعيف إلا إذا أن يتقوى بشواهد والذي يروي عنه قبل الاختلاط فحديثه صحيح لأنه ليس هناك إلا العلة التي يفر منها هي الاختلاط فإنهم رووه قبل الاختلاط يعني قبل أن يختلط ذن يبياني أكمي أكين في الاختلاط أما أنزل الناس أبينتي idan an ji an ce ibn lahi'a wani mai riwaya ne a cikin marwayata hadisi da yana da matsala matsalar sa shine ya dan samu matsala a ƙarshen rayuwarsa da lafiya lau daga baya ya samu ikhtilaf to ikhtilafin kala kala ne ikhtilaf akan samu misalin malami ne la Allah yana da labarin sababba yana karatu yana zuwa yana bincike research ya duba littafai ya bada ilimi to sai daga baya aka samu matsala sai aka yi masa gobara aka labaransa ta kone to saboda rashin samun shiga yayin bincike research da littafai sai yake bada karatun nasa sadaka sai yake samun kurakurai to wannan ana cewa wani ya samu ikhtilafi yana cakuda daidai da kuskure me dalilin samun ikhtilafin nasa shine saboda labararinsa ta kone ina fata ana fahimta to shi ma wannan yana daga cikin waɗanda sun samu wannan matsala din rabuwa da wurin karatun nasa shi ibn lahi'a akwai malamai da yawa wanda gobara su samu labirarin su ko kuma a garin da suke a kore su a hana su daukar littafin su ko wani abu makamancin wannan daga baya sa su samu rauni saboda shi ilimi sai da bincike kuma binciken sai kaji ka karanta a littafi kun fahimci wannan gaba daya akwai kuma ikhtilafin da yake jawowa saboda alƙalanci akwai malaman da sun samu ikhtilafi ne bayan sun zama alƙalai da lafiyar sa kalau ai hakuri alƙalai Allah ƙara imani da himma da kokari Allah saka muku da alkhairi wasu lafiya lau lokacin suke ba da riwaya kafin su zama alƙalai amma bayan sun dauki alƙalanci saboda nauyin al'umma ya karu rikicin mutane yayi yawa a cikin kwakwalwarsu damuwa ta shari'o'i yanke hukunci yayi yawa to kuma su malamai ne na hadisi kuma suna ba da hadisi to sai ake samun matsala a cikin hadisan da suke bayarwa bayan sun zama alƙalai din nan me ya jawo waɗannan su ne dalilai da suka sabbaba wannan nauyi da aka dora musu to sai a ce wane ikhtilafa wane ya samu ikhtilafi ya samu cakuɗewar al'amura me ya faru saboda wannan nauyi da ya samu kun fahimci wannan akwai kuma ikhtilafi da ake samu ta dalilin tsufa ko tsufa ko rashin lafiya da lafiyar shi kalau ba matsala yana bada ilimi yana bada karatu amma yanzu rashin lafiya ta same shi ta illata shi ya zama baya isti'abi baya iya rike abu ya ta raunana shi sosai ko kuma tsufa ya yi shekaru da yawa shekarun nan nasa da yawa sun sa baya iya rike abu so kokari yasa da yake kokarin bada ilimin to sai ake samun yan kurakurai in yazo ba da hadisin to shi ma wannan kage ya samu mai ikhtilaf to duk waɗannan masu wannan matsalolin a wurin malaman hadisi idan mutun ya rawaito hadisi sai a ce hadisin sai yana da rauni sai an nemo wani dan uwansa da zai karfafe shi an fahimci wannan jayyi to shikenan abinda nake kai shine abu na 65 malam yake cewa an so ayi sahu a bayan mutun sahu uku ko ma hudu ko sama da haka amma dai daga uku aka fara an kawo riwayar hadisin Abi Umama a bisa wannan maganar wannan riwaya kenan kaga tana da illa saboda akwai Ibnu Lahi'a a ciki to amma dai zamu zo mu dan yi magana kadan insha Allah akan sa anan yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah wa janaiza a tare da shi akwai mutum bakwai kawai wata gawa ce za a yi mata sallah mutum bakwai ne kawai a ciki to da yazo tsara sahun sai ya sa mutum uku a sahu na farko kaga bakwai za su iya je ruwa wuri guda amma dan muhimmancin a sallar janaiza ana so a gutsutsura sahu bakwai din nan sai raba su kashi uku uku a farko biyu a sahu na biyu biyu a sahu na uku uku a farko biyu a na biyu uku ai biyu a na uku haka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallallahu alaihi wasallama to sai aka ce amma riwayar akwai wannan mutumi da muke magana Ibnu Lahi'a Malam Albani yace qultu wa zalika min qibali hibzihi la tuhmatan ko tuhmatun lahu fi nafsihi Ibnu Lahi'a dinnan ba fa tuhuman sa ake yi a addinin sa ba da yin an ce muku a riwaya akwai Ibnu Lahi'a sai mu ce a yau ai wannan riwayar matsala ce tunda akwai Ibnu Lahi'a to ka lura ba wai ambaton Ibnu Lahi'a kawai ya nuna hadisin nan bai da kyau ba a'a sai an bincika shin riwaya Ibnu Lahi'a an kawo shi a riwayar nan hadisin nan lokacin da ya samu ikhtilafi ne ko kafin ya samu ikhtilafi saboda matsalar da ya samu baya addinin sa bane Ibnu Lahi'a nan yanzu ya fi malamai da yawa a duniya shahararrun malamai na duniya ya fi su daraja ya fi su rike addini ya fi su menene ina fata mu yanzu da ana daukar riwaya da lokacin riwaya ne ai da yawa ma ba za su yi riwaya ba sheikh din da yawa ba za su samu damar riwaya ba saboda matsaloli a malamin mutane suke taka tsantsan Imam al-Bukhari fa yaje zai karbi riwaya a wajen wani malamin sa Allah ya masa rahama ya je tarar da shi a gwana a daji cikin dabbobinsa kuma an ce malami ne na hadisi yana bada riwaya sai ya tarar da shi yana kiran zai ba wa awakinsa ko tumakinsa abinci da irin ƙwarya din nan yana kiran ta haka sai ya duba ya ga ashe ba komai a cikin ƙwaryar sai ce tab yace ba zan karɓi riwaya a wurin wannan ba mutumin da iya yaudarar dabba ai zai iya yaudarar Allah ma ce assalamu alaikum sai an jima ni nayi gaba an lura da wannan kaga wannan abu ne mai sauki mu a wajen mu zaka kama dabba zaka kama akuya sai kai mata ne ku lura ba da kyau ba haka ake ba sai ka mika ƙwarya kana kira kana kira kana baiwa Allah za ta taho ba wai kwanon ya sa ta taho ba abin da ke cikin kwanon ne inda zaka bude kwanon a haka ka kira ta mana ka bude kwanon a haka ka kira ta za ta zo ba za ta zo ba sai ya mika haka yana kira ce to yace to sai an jima mal duba ta ka tsatsa to inda a ce wala Allah wannan ake karanta tarihin malamai akan riwaya za a yi mamaki da yawa-yawan abubuwan da mutane suke wannan batun ba za a yi riwaya a gurinsu to yanzu ba asalin riwaya ba ne kun fahimci wannan da kyau ko to shi ne Malam Albani yake so aka da mana Ibnu Lahi'a din nan ba fa matsala ce da shi a addininsa ba a'a matsala ce ta hadda kwakwalwa wannan ku ta iya shafan kowa yau da gobe ta kan iya sa mutum ya samu rauni wallahi malam da hadda ka da komai ka fahimci abu in ba kai cefa ne mai kyau ba ko albashi bai zo da wuri ba sai ga kana sassarkewa kaga mutum yana taraf kanuwa a sallah ashe al'amura ne aljihu ne ba komai a ciki yau da gobe ko abu kana gani ka san shi yafi karfinka saboda yau da gobe ba za ka isti'abi ba kun fahimci wannan fa hadisuhu fi shawahidi la ba'asa bihi
hadisin ibn lahiya wajen shaida in an kawo riwaya sa iya hada shi da me da wasu wajen karfafawa ba laifi walidalika auratuhu shi yasa nazo maka da riwayar sa anan dan karka ce a to almani malamin hadisin shi ma yana kawo hadisi mai rauni a a kace na kawo maka ne din a dada karfafa juna da shi dan ana iya karfafa juna da hadisin ibn lahiya mustashhidan bihi ala alhadith alati dai ya zama shahid ya zama shaida ya zama mai karfafawa ga hadisin da zai zo nan gaba insha Allah wa huwa sani shine na biyu gashi nan an malik ibn hubayra qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi thalathatu sufufin min almuslimin illa awjaba wa fi labzin illa ghafara lahu da hadisi nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa kamar yadda malik ibn hubayra ya ruwaito yake cewa babu wani mutum musulmi da zai mutu fa yusalli alaihi thalathatu sufufin sahu guda uku su yi masa sallah cikin musulmai kaji sai ce minal muslimina yawa dan kar aje kwashe kwashe aje kwaso ma kowa da kowa a zuba maka wannan lodin ba zai ma amfani ba minal muslimina ya zama musulmi ne a can kuma kaga aka ce mai masu tauhidi ba masu fada da tauhidi ba illa aujaba wa fi riwayatin illa ghafara lahu fa ce sai an gafarta masa ko kuma aljanna ta wajaba a gare shi Allahu akbar ina so ku lura da wata hikima ta annabi malam yanzu a wancan hadisin sai aka ce mutum 100 ko a hadisi na biyu sai aka ce mutum 40 to sai hadisi na uku sai aka ce sahu uku yanzu ba maganar adadi ake ba sahu uku ko hudu ko sama a hadisi na hudu sai annabi ya ce duk mutum musulmin da sahu uku suka yi masa sallah a cikin musulmi sahu uku wannan chocolate of number din ba sai an yi magana yawan ba wata gara kasa ce in dai sahu uku ne suka tsaya a bayan gawarsa minal muslimina a cikin musulmi to fa ce ana kyautata zaton aljanna ta waje gare shi Allahu akbar Allahu akbar ai wannan mala akwai tam'ana a ciki akwai wani wato samun raha da kwanciyar hankali insha Allah ai ka samu sahu 40 ba insha Allah ka samu sahu kaza sahu uku to kenan yanzu me za mu fahimta nan idan an zo sallar jana'iza ku daliban ilimi ne mazuwa karatu sai aka zo wata sallar jana'iza za a yi kuga an yi dogayen sahu guda biyu to ku yi kokari ku gutsure su su zama uku ko an zo duk kowa ya ji wani sahu daya yi kokari ka ce jama'a annabi ya ce sahu ukun nan yana sa a samu rahama da gafara haka za ka gaya musu dan da yawa wasu ba su je makaranta ba sani ba sai wani zai ce ka amma na gode Allah ya saka da alheri amma ana ganin kuskure ba gyara ba daidai ba ne ko wannan din yana faruwa fa kaga an yi biyu kawai ko an yi daya kawai to kaji dai mun karanta akai da hadisi ko mutum bakwai ne gutsura su zama sahu ukun nan mallam yanzu ina za a samu wannan ba an je makaranta ba so ana so idan za a yi wa gawa sallah a yi sahu 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 da yawa ya koyan wani so wannan hadisin yana nuna za a samu ramar ubangiji insha Allah qala ya'ni marsal ibn abdullah al-yazani marsal ibn abdullah al-yazani abu al-khair al-misri kenan ya fada yace fa kana malikun idza taqalla ahlul janazati jazza'ahum thalathata sufufin lil hadith wannan bawan Allah marsal ibn abdullah al-yazani yace daman dabi'ar imamu malik idan an zo yin sallar gawa za a yi wa mutum sallah to in ma'abuta sallan ba su da yawa jazza'ahum sai ya jazza'a su me jazza'a daga juzu'i ne ya raba su kashi uku haka maliki yake saboda me saboda aiki da hadisi to kaga malikawa ya kamata a dukufa akan wannan ke malik ma haka yake yi akhrajahu abu daud wa siyaqu lahu wa tirmidhi wa ibn majah wa ibn sa'd wa at-tabarani wa abu ya'la wal hakim wal bayhaqi wa ahmad wal lafz al akhar lahu wa kadha fi riwayatin lil bayhaqi wal hakim wadannan duk sun riwayato wannan hadisin ya jama'a
وقال صحيحنا لا شرط مسلم هاكي ميشي صحيح نيما بسن شرط مسلم ووافقه الذهبي وقال الترمذي وتبعه النووي في المجموع حديث حسن ترمذي لإمام النووي أتكين المجموع شرح المهذب بسن شرط حديث فحسن لي وقره الحافظ في الفتح فحفظ ابن حجر الأسقلاني أتكين فتح الباري يا تبت دوانا زنشي شرح حديث فيا إنغانتا وفيه عندهم جميعا محمد بن إسحاق أولئك سكبات لها رواية أكوان متن ميسونا محمد بن إسحاق وهو حسن الحديث حديثا سحسن لي إذا صرح بالتحديث إذن يبتو كرريتي حدثنا ولكنه هنا قد أنأنا سيدي أنا نقول يا أنأنا لن يبياني أكا حدثنا دا أنأنا إن شاء الله فلا أدري وجه تحسينهم للحديث sai albani yace to ni ban san me ya fuskar da suka duba suka ce wannan hadisi hasan bane shi zahabi da imam at-tirmizi ay da nawawi tirmizi da nawawi ya aka suka ce hadisin hasan ne al-hali muhammad bin ishaq yaya an ana yace fa kaifa tasihu to ina ma kuma da ma za a yaya ma kuma za a ce ma sahihi ne hasan din ma ban san ya suka mai da shi hasan ballanta na kuma a ce sahihi ne wato anan jama'a gurin malaman hadisi suna da wani abu guda mai riwayar hadisi mutanen kala-kala ne akwai mutanen da suke tadlis idan an ce rawi mudallisi kamar yana zan iya cewa mun girmama kalmar mu ce yana ɗan rufa-rufa haka yanzu misalin da ga wani malami bai jiyo karatu a wajen malaminsa na gaba da shi ba wata rana misali malaminsa ne yana bashi karatu to amma sai aka samu wata riwaya baya nan ko bashi da lafiya ko yayi tafiya aka bayar da hadisin ko ba haka bane ba kaga wannan hadisin dole a gurin abokanan sa yaji kaga isnadi ya samu ƙari kenan tsawo dole a ka'idar malaman hadisi yace wani ya gaya mun shi kuma malami na ya gaya masa ko ba haka bane jayyid to akan samu wasu idan sun zo sai su amfani da an kalmar an din nan tana wato koba ce tana dan rufe abu sai ka zo ka ce an wane daga wane kaga an wane daga wane baya nuna cewa shi wanen shi ya gaya maka ko ba ka bane amma ba daidai take da cewa sami'tu wane ba sami'tu fulan a riwayar hadisi idan mutum ya ce sami'tu fulan naji wane kaga yana nuna ma me shi ya ji haka kuma idan ya ce haddathana fulan wani ya zantar da mu wannan yana nufin da shi da malamin babu wani shamaki ko akhbarana wani ina fata ana fahimta to wanda yake tadlisi yana wannan aikin tadlisi din shi ma tadlisin kala-kala ne to amma dai a gurguje dan dai mu dan fahimci hadisin me yake so yace idan yazo mai kunya ce haddathana sai yace an wani yanzu kaga in yace haddathana wani ko sami'tu wani kuma alhali bai ji hadisin nan a wurin wannan wanin ba kaga yayi ƙarya kenan to wannan kuma hadisi kamar ai ba magana ya zama mawdu'a ya zama na ƙarya to dan ya gujewa cewa haddathana din ko ya ce sami'tu din sai ya ce an kuma kaga ba ƙarya yayi ba cewa yayi daga wani kawai sai ya ji wani isnadin sa sai ya jefar da wannan rawi din wanda yake tsakaninsa da malamin sai ya ce an wane sai ya faɗi sunan malamin alhalin maganar directly ba shi ya jiyo ta daga bakin malaminsa ba a daga bakin abokinsa ɗalibi ne ya ji to amma baya so isnadin ya yi tsawo la Allah ko a ce ya je a wurin wane ne sai kawai ya ce an wane daga malam wane to wannan ana ce da shi ne tadlisi ana samun wannan shi ma kamar yadda na gaya mana tadlisin kala-kala ne kai ya ci mana lokaci da yawa amma dai dan a dan fahimta wannan kuma babi ne na ilimin mutsala wal hadith ko ba ka bane ba to akwai wani malami da ake ce da shi Muhammad bin Ishaq babban malami ne na sira a duniya su ne malaman sira masanin sira annabi ne a sira kam aya ne ba magana hujja ne to amma a hadisi kuma yana shakin yana dan rawa haka yana mudallis ne yana tadlis yana wannan aiki na tadlis to idan ya kawo riwaya idan ya ce haddathana baka da matsala directly sai ka me sai ka dauka da musu magana
idan ya ce haddathana sai ka mi sai ka dauka baka da matsala idan kuma ya ce an to gaskiya sai an bincika in yace an sai a bincika almuhimma in ma yayi an ana ma malama hadisi sai hadisin da'ifi ne sai in an samu wani hadisin a gefe da zai karfafe shi to nan gurin inda Albani yake sukan riwaya shine anan yace wannan mutumin Muhammad bin Ishaq din nan sanannen mutum ne yana yin tadlisi kuma a cikin riwayar hadisin nan bai ce haddathana ba an yace to yaya akai imamu at-Tirmidhi da imamu Nawawi da ya goyi bayan Tirmidhi din yace hadisin nan hasan ne yaya za a ce hadisi ne hasan alhali kuma gashi Muhammad bin Ishaq an yace wanda ya kamata hadisin nan ya zama dha'ifi to ballantana ma wanda suka ce kuma ma sahihi ne ya samu gindin zama ya zama hasan din ma sai an bada dalili ballantana ya zama sahihi to shine challenge din da Malam Albani yake yi Allah ya yi masa rahama to wannan kenan an dai fahimta ko yawa idan an shiga babin musnad al-hadith za a faɗaɗa sosai insha Allah malam yace wa idan lam yujad ma al-imam ghayru rajul wahid to ga wani aiki kuma yau an zo sallar gawa daga liman sai mutum daya karciya kenan ya za a yi fa innahu la yaqifu hidaahu kama huwa sunnatu fi sa'ir salawat to fa wannan ma mu ba zai tsaya a gefen liman ba kamar yadda aka saba ake yi a sauran salloli yanzu idan kun zo za ku yi sallah da kai da mutum ko biyu ya kake yi a gefen sa shine hiza din to a sallar jana'iza kuma an hadu ya za a yi ita ma sallar ce ya za a yi to Albani yace a nan gurin to ba irin yadda ake sallar farilla ko nafila haka za a yi ba indai a sallar gawa ne to ya za a yi bal yaqifu khalfal imami sai dai ya tsaya a bayan liman din lil hadith al mutaqaddim fi al mas'ala 62 saboda hadisin da ya gabata a matsala ta 62 wanda muka karanta yace fa taqaddama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa kana abu talha wara'ahu sai gashi manzon Allah yayi gaba abu talha yana bayan sa wa ummu sulaimin wara'a abi talhata ummu sulaim kuma tana bayan abu talha ولم يكن معهم غيرهم ان بند سوسو اكو نن با كوا kaga anan gurin wani istinbat yayi ba mun karanta da ku ce annabi ya zo Abu Talha ya kira shi zai salla ga wannan wanshi da ya rasu ba dan da ya rasu dan shi to da aka zo daga Abu Talha sai manzon Allah sai matar mutum nawa mutum uku hadda liman mutum biyu hadda to wannan mace daman ai ba ta haduwa layi sahu maza ko ajiye ta gefe ba ita muke magana ba yanzu muna magana akan namiji da namiji ina ga'idan mu ce ta sallah da muka saba ya za a yi za su tsaya ne ya tsaya a ina a daman liman ko mumtaz to a sallar jana'iza ba a yin haka wannan zai ma amfani kwarai da gaske saboda wata rana tsautsayi Allah ya kiyaye zai iya faruwa ko a hanya an yi hadarin mota ko a wani wuri ko wani dai dalili dai to ba a tsayawa a gefen daman liman a bayan shi ake saboda me hadisin da muka karanta na Abu Talha da shi da matar shi haka ake yin sallar jana'iza kenan an gane ko jayyid to wannan mun gama da wannan matsalar ita ma ba ta da tsawo ba sai mun tsawaita ba sai matsala ta gaba wal wali aw na'ibuhu ahqqu bil imamati fiha min al wali muna da wani wali muna da wani kuma wali muna da wali muna da na'ibul wali muna da wali ku fahimce ni yanzu idan an yi mutuwa za a yi wa gawa sallah tsakanin dangin mamaci da sarki ko mataimakin sarki in nace sarki ina nufin shugaba shine wali din ya kawo misalin sarki ne saboda a da sarki fa shine liman a tsarin musulunci da addini ya zo shi sarakuna karatu suke yi sosai su yi ilimi su iya larabci su iya huduba su iya karantarwa su iya karatun Qur'ani lafiyayye su yi mulki kuma a zo a wuce su yi wa mutane limanci suna da tsafta a addininsu da aƙidarsu. To shi yasa zaka ga ya ce wali, muna fatan sarakuna su dawo da wannan, saboda yanzu martabar sarakuna kun ga ta fara dawowa kai kwarai da gaske. Dama an ji an dawo, dole a neme su a yi. Yawwa, muna nan tare da ku wallahi. A yi karatu, a yi ilimi, na'am, mutum ya san zamanin kuma ya san addinin duka gaba daya. In an taba ka a can, ba za ka tabu ba. Nan ma an zo, ba za ka tabu ba. To hatta gawa in an mutu sarki yake mata sallah. To yanzu a nan gurin da sarki ko na'ibinsa ko kace shugaba ko na'ibinsa da kuma dangin mamaci, wa ya fi cancanta ya yi wa gawa sallah, shi ne abinda za mu karanta yanzu. Kun fahimce ni? Jayyid. Li hadithi Abi Hazim قال إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص ويطعن في عنقه ويقول تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك. وسعيد أمير على المدينة يومئذ وكان بينهم شيء. طيب mala yace alwali aw na'ibuhu, wali madabincin lamarin mutane, ra'isul qaumi kenan, shugaba na mutane ko na'ibin shi, mataimakin sa, su suka fi cancanta da limanci na jana'iza min alwali, sama da wali. Wali madabincin al'amarin mamaci, ka san me hikimar? Ga hikimar: da shi mamacin da dan uwa mamacin duk gaba ɗaya suna ƙarƙashin wali ne ake, ko ba ga wani? Idan kai kana gadara danginka ne, dan uwanka ne wani ya mutu, kai za ka yi masa sallah ko? To shi kuma mai gari, shi kuma ai yana sama da kai har a musulunci, to sai ka ba shi wuri. Me dalili wannan? Ba da ka kai ba, ba fadanci yake yi ba. Hadisi ne gashi nan, hadisin Abi Hazim. Abi Hazim yace ni ina nan ranar da Al-Hasan ibn Ali ya rasu. Al-Hasan ibn Ali ya rasu yace fara'aitul Husayn ibn Ali. Al-Hasan ibn Ali, Al-Husayn ibn Ali, Hasan da Husayn kenan ko? Al-Hasan ibn Ali ya rasu ga Al-Husayn ibn Ali ko? Kage yan uwan juna ne. Tunda ɗaya rasu, ba ɗan uwansa sai mai sallah ba? Jayyid. Yace ni ina nan lokacin da Al-Hasan ibn Ali ya rasu, sai na ga Al-Husayn ibn Ali ɗan uwansa yana cewa Sa'id ibn al-As, yana gaya wa Sa'id ibn al-As, har ma yana ɗan zungurarsa a kun a wannan wuyansa, fi unuqihi, a wuyansa, yana cewa kai gaba, ci gaba, yi masa sallah, yi masa sallah. Yace falaula annaha sunnatun ma qaddamtuka, da ba dan cewa sunna ne in gabatar da kai a matsayin ka na shugabana kai wa wannan gawar sallah ba. Ai da ban gabatar da kai ba, ai da ni ne ya kamata na yi masa, ne na yi masa sallah. Kun bance ni? Jayyid. To wannan Sa'id ibn al-As a wannan lokacin da shi Al-Husayn ibn Ali yake cewa bismillah bismillah, yi gaba, yi wa dan uwana sallah, a lokacin fa shine gwamnan Madina, sarkin Madina, gwamnan Madina gaba daya. Yace wuce ka ka abin nan. To anan malamai suka ce shi wannan Sa'id ibnu ibnu al-As an ce ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, lahu ru'ya, yana da matsayi na sahabi. Kawai matsalar ita ce lokacin da Annabi ya rasu yana da shekara 9 ne a duniya. Na'am, dan shekara 9, ai kaga zai iya tunawa ya ga Annabi. To lokacin da manzo Allah ya bar duniya shekarsa 9 gaba daya. Wala Allah shi yasa ba a ji shi ko a cikin shahararrun manyan sahabbai ba.
mutum ne mai hakuri mai juriya kuma yana cikin ashraf quraish manya manya masu matsayi masu sharafa a cikin quraishawa shi yana daga cikin waɗanda suka rubuta wa sayyidina usman mushaf qur'ani masanin qur'ani shi sayyid ibn al-as waɗanda suka rubuta wannan qur'ani da muke karantawa usman ibn affan ya sa shi ya zamanto halifa ma a kufa ya zamanto halifa a kufa ko gwamna a kufa ya je yaki na qabrastan kuma muawiya ya sa shi gwamna a madina muawiya ya sa shi gwamna a madina wannan lokacin ne ma aka ce sallawa shi wannan ya rasu a gidansa da ake ce da shi arasa mil uku ne tsakanin gidan da madina a nan cikin gidan ya rasu shekara ta 58 an binne shi a cikin makabartar baqi'ul gharqadi wannan makabarta ta baqi'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam to a ƙarshen hadisin sai yace wa kana bainahum shay in kun lura da maganar shi al-husainu ibnu ali cewa yayi ka wuce ka ci gaba aida ba dan sunna ne in gabatar da kai ba aida ba zan gabatar da kai ba saboda me akwai dan wani abu na sabani a tsakanin su to amma ba a faɗi me sabanin ba dan babu bukata a san shi to amma an yi mana wani karatu anan duk da sabanin da ke tsakanin su shi kuma ya respectin sunnar annabi ta yanda yake ta yanda ya gabatar da sunnar akan ra'ayinsa yace da ba dan sunna ba shi mana zan girmama sunna sama da abin da zuciyata take so ai da ba zan gabatar da kai ba za mu iya fahimtar wannan ba zan baka dama ka wuce ba da ba dan sunna ba ne to amma tun da sunna ne tafi karfi na kenan sunna tafi karfin kowa zai yi wannan sabani da kai ina da matsala da kai amma mu girmama junanmu akan sunna din mu mutunta junanmu akan sunna din sai mu tuna cewa annabi ya ce mu yi hakuri annabi ya ce mu kaunaci junanmu Allah ya ganar da mu da ƙarshe wannan majalisi mai albarka muna miƙa ta'aziyya ta musamman ga wannan al'umma ta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh haram ne